Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadisa Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau Laraba 25 ga watan Mayu shekarar 2022. Wata kotun tarayya a ƙarƙashin Indian Oku da ke zama a Abuja ta yanke hukuncin cewa a ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu.
Da yake ƙananan hukumomi sune suke kusa da al'umma, sune kusa da sarakuna, sune duk ƙasa yana hannunsu.
Kuma muna tafa da shirin ciwon ƙyamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara tashan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Talata, kasar Russia ta kara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbas bayan watanni uku cur da shugaban Russia Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Russia suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Gwamnan lardin Luhansk na Ukraine, Serhiy Gaidai, ya ce kaimin barin wuta da ruwan bama-baman da Rasha ke yi ya ninka ninkin baninkin. Ya ce suna lalata birnin ne kawai mai kimanin mutane 15,000 a ciki. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa ƙasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaɓa wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiya ga Ukraine. Kasar Afirka ta Kudu mai alaka ta kudu da Moscow saboda goyon bayan da tarayyar Soviet take baiwa gwagwarmayar yaki da wariyar launin fata, ta kauracewa kuri'a da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada na yin tir da mamayar Ukraine da kuma yin Allah wadai da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yarjejeniyar African Continental Free Trade Area ta soma aiki ne a ranar 30 ga watan Mayu shekarar 2019 don kasashe 24 da suka gabatar da amincewarsu tare da maga kujeran kwamishin haɗin kan Afirka. Shugaban Ghana Akufo Addo ya yi kira ga sauran kasashen Afirka da su ba da kai su fito a yi tafiya tare da su wanda zai inganta kasuwanci tsakanin Afirka. Wakilin sashen Hausa a birnin Accra, Ridwan Mukhtar Abbas, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kowane tasiri wannan kira zai yi ganin tunda aka buɗe sakatariyat nan ba abin da muka gani a ƙasa. Tambayar da na yi wa masanin abin da kika yana kawo waki nan Irfan Ibrahim.
Baya cewa tunda aka buɗe wannan sakatariya na hada lamarin kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka na yasu-yasunmu ba samu wani tasiri ba, domin kowane kungiya da ta shammala kasashe da yawa sakamakon aikin da take yi wani lokaci yana dokan wani shekaru tukun a zo a gani. Ba kwata-kwata ma ba samu amfani ba, ai cewa bude wannan babban ofishi a Accra an samu ma wasu aiki.
Na kuma tuntuɓi ambassador Alhaji SM Sharif ko yana da yakini wannan kira da ake yi zai yi tasiri.
Wata wajen biliyan 1.2 na mutane da ke cikin kasashen Afirka baki daya, wata abin da aka yi zai kenan. To waɗanda mutane in za mu yi kasuwanci da kanunmu da kanunmu ma a ƙasan ba ƙaramin arziki za mu ci. To sai ka kasance kasuwanci tsakaninmu duka za ka ga da mu da ƙasan waje, kuma ga mu da ma'adanai na arziki da dama a ƙasa da muke da shi. To manya na Afirka suka ce kamar a'a, yanzu kamata ya yi musankan da za mu haɗo kanmu wuri guda in so mu gama musankan da za mu yi da harkan kasuwanci tsakaninmu da kanunmu, ya fi taimaka mana da gobe da a zo ana kwashe kayanmu daga nan ana tafiya da shi. wato abin da zamu cire in ma'azanai ne mu sarrafa shi ma'anan. Bari in baka misali ɗaya kamar ƙasar Niger haka suna da uranium, amma za ka je ƙasashe da dama ma cikin Niger ba su da wuta. Za ka ga France ake zuwa a ɗibi uranium na aje da shi, amma za ka ba ƙauyen da ke France ba su da wuta kuma ɗiba ake yi. Za ka kuɗin da ya kamata a biya mana wannan uranium ba wani da ta ka wani karya-karyawa. To shin kasancewa kamar mutuka kasashen Afirka mun haɗu wuri ɗaya da za mu kama harkar kasuwanci, kaga za a iya taimaka ma Niger in an zo abin da ya kamata a saya, a saya kan da ya kamata.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To nan da ba jimawa ba, baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. A Abuja, wata kotun tarayya ƙarƙashin mai shari'a Inyan Kwoko ya yanke hukunci cewa a ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. To sai dai wasu manazarta na ganin wannan hukuncin ma ba zai hana gwamnonin yin abin da suka ga dama ba da kuɗaɗen ƙananan hukumomin, tunda su ne ke naɗa shugabannin ƙananan hukumomin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin hukunci da abin da ya kunsa a wannan rahoto da ta aiko mana.
Mai shari'a Inyan Ekuo ya yi watsi da ƙarar da gwamnonin Najeriya suka shigar na ƙalubalantar ƙa'idoji da hukumar kula da harkokin kuɗi ta fitar na tabbatar da cin gashin kai ga ƙananan hukumomin. Gwamnonin sun nemi kotu ta hana hukumar aiwatar da ƙa'idojin ne a bisa zargin karya dokar ƙasa. Amma ga tsohon shugabar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi reshen birnin tarayya, Comrade Abubakar Alhassan, ya ce lallai wannan 'yanci ne ƙananan hukumomi suka samu, amma ƙwarya-ƙwaryar yanci ne a bisa wasu hujjoji da ya zayyana.
Yanci ce amma ƙwarya-ƙwaryar yanci, because mu abinda muke so kuma muke nema a gwamnati shine canza waɗannan abubuwan a kundin ƙasa, kamar maganan ko soke joint account gaba daya azuzun haɗin gwiwa. Because abu matsalan da ake samu wurin shine in kuɗin suka zo daga gwamnatin tarayya suka zo wurin, za a ware kuɗin ticoci na primary school, za a ware kuɗin training na commission, za a ware kuɗin kamar a Abuja da ware kuɗin pension daga wannan wurin. To amma a wasu jihohin har kuɗin sarakuna ake cirewa wurin.
Amma ga masanin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin wannan mataki ne mai kyau domin zai taimaka wajen gina ƙasa.
Daidai ake da wannan abun, domin ginshikin tattalin arziki da cin gaban ƙasa na musamman ƙasashe masu tasowa irin na Najeriya ya danganta da ƙananan hukumomi, da yake ƙananan hukumomi sune suke kusa da al'umma, sune kusa da sarakuna, sune duk ƙasa yana hannunsu. Saboda haka ƙananan hukumomi sune wato ma gwamnati wanda yafi kusa da mutane, wanda yake ana son cin gaba.
To sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba a nan gizo ke saka ba, duk da cewa hukuncin yayi kyau.
Wannan hukunci da suka yanke duk da gwamnatin su suka kai ƙara kuma aka kada su a shari'a, wannan yayi kyau. To amma ba nan gizo ke saka ba, inda gizon ke saka an bada da hannun dama ne za a kwace da hannun hagu. Dalili ko su gwamnonin nan suke kore kiyamomin nan, duk yaran su ne, duk wanda ba yaron wani gwamna ba ne ya kawo shi ba zai kiyama ba sai dai ga ana yi. Ko da kotu ta bada wannan dama ba zai wani tasirin kinsu ba, domin kiyamomin nan har gobe ji ba ƙarƙashin gwamnonin nan su yaran su ne. Saboda haka zai yi wuya su saka musu mara ko ta yaya aka yi.
Abin da ya ɗauki hankali shine yadda hukuncin ya takaita fitar da tsabar kuɗi daga kowace ƙaramar hukuma a ko'ina cikin ƙasar zuwa adadin da bai wuce naira 500,000 ba a kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gabatar da wani muhimmin jawabi a ranar Alhamis a jami'ar George Washington, inda zai bayyana dalla-dalla yadda gwamnatin Biden ke kulla alaka da China. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce kungiyar al'ummar nahiyar Asiya za ta karbi bakoncin sakataren harkokin wajen na Amurka wajen gabatar da jawabi mai bayyana manufofin gwamnati game da jamhuriyar mutanen China. An soke jawabin Blinken ne akan kasar China bayan da aka gano sakataren ya kamu da COVID-19 a ranar 4 ga watan Mayu. Kalaman na Blinken sun biyo bayan ziyarar da shugaban Amurka Joe Biden ya kai a Japan, inda ya ce Amurka za ta shiga tsakani ta hanyar soji don kare Taiwan idan China ta mamaye demokaradiyyar ta tsibiri. Daga baya, Biden ya fayyace cewa babu wani sauyi ga manufofin Amurka akan Taiwan. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau Laraba, inji Koriya ta Kudu sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyararsa a Arewa maso gabashin Asiya. A cikin faɗakarwa ga manema labarai, sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami daga yankin Sunan na Pyongyang zuwa gabar tekun gabashinta. Jami'an tsaron gabar tekun Japan su kuma sun bayar da rahoto cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin adadin makamai masu linzami da Japan da kuma Koriya ta Kudu suka bayar ba. Kazalika babu wata alama game da iyakar makaman rokan ko kuma inda za su fadi.
Madalla a gaida Baba Makeri ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu sai shirin ciwon ya mace.
Assalamu
alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin da al'ummar Najeriya suke ci gaba da shirye-shiryen zaben 2023 mai zuwa, su ma mata a kasar suna kokarin ganin cewa sun samu shiga a dama da su a fagen siyasa domin samun wakilcin ƴan uwansu mata, waɗanda mafi akasarin lokuta dukkanin wata matsala da ta taso a kansu take ƙarewa. Kamar yadda a makon da ya gabata muka karbi bakuncin barista Sa'idu Sa'ad, Malama Fatima Binta Mu'az Mayana da kuma Hajiya Mariya Abdullahi. To kafin mu karkare shirin a makon da ya gabata, Malama Fatima Mayana tana cikin bayani kamar haka.
Matan da suka fito neman wannan abu ba sun fito domin suna bane, sun fito ne da gasken gaske. A bari su yi zabe na gaskiya a gani in ba za su ci ba. Maganar a ce mu koma gefe a sayo gwamna ya sayi fom ya mika ma wani dan takara kawai ya ce tafi kai ne za mu ba ticket. Bai taso ba a ba mu dama mu yi zaɓe. A bar delegates din mu su yi zaɓe na gaskiya, saboda ya wuce lokacin da ake ba da kuɗi a ba delegates don su zaɓi wane. So magana ce ta a bari su duba su gani waye dace waye cancanta. Ni ina da cikakken yaƙinin cewa zan samu wannan kujerar. Ba don komai ba, saboda na san na cancanta. Na san zan iya. Na ga yanda mata suke taka rawar gani a wasu ƙasashen duniya.
To a yau zamu tashi ne akan bayanan barista Sa'ida. Ai sauraro lafiya. To barista, yaya mata a waɗannan ƙasashe na Afirka suka kai ga nasarar samun damawa da mata a fagen siyasa?
Wato nake gani fitaccen abin da ya sa suka samu wannan nasara ba wani abu ne ba wanda suka koma suka tsaya suka yi tunani suka ce to da yawansu sun samu independence shekara da shekaru amma babu ci gaba a al'ummarsu. Menene matsalarsu? Suka haɗa kansu da malamansu da shugabanninsu na gargajiya da matan da duk dai wani wanda yake da hannu a cikin harkar kasashen su, suka ga cewa to menene matsalar da ta sa har yanzu ba su ci gaba ba. Sai suka ga cewa ashe akwai wani kashi a al'ummance da ba sa cikin hanya tafi da mulkin kasa, wanda kuma idan babu su ake ganin tafiya ba za ta yiwu ba. Sai a ga mata ne, suna da yawan mata kuma da yawan su ba ilimi, da yawan su ba kaza ba sa cikin harkar siyasa ba. Sai suka to ai gwamma a ilmantar da su, a shigar da su hanya. To daga nan kaga 50% mace fa ita ce mai bawa yaro ilimin sa na farko, ita ce mai masa hubbasa ya je makaranta. To ita in ba ta da ilimin, ta za a yi danta ya zama productive member na society? To sai suka ga gwamma kam sun duya tunanin su kan mace. Abinda suke gaya mana kenan yawancin su nan Liberia, duk da dai har yanzu din suna kokarin su ma yunkurowa, amma dai akan dan samu sauki idan aka ce an tafi da mata a cikin harkokin siyasa.
Malama Fatima, mai matakin gwamnati Najeriya na baiwa mata a dama da su a fagen siyasa zai haifar?
Mu dai an ba mu karfin gwiwa domin mun ji daɗi sosai mun san cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shi shugaban jam'iyyar tamu Sanata Abdullahi Adamu da ita matar shugaban ƙasa da kuma shugabar jam'iyya ta mata sun yi iya ƙoƙarin su domin ba ƙaramin abu bane. Kuma mu mata mun gaji da zama a bayan fage, kuma mun gaji da a ce sai dai a yanke hukunci a kanmu ko a yanke mana hukuncin yanda za a yi. Mun fi son a zauna da mu a tattauna a yi maganganu a yanke hukuncin tare da mu, mu ba da namu gudunmuwa mu faɗi abin da ya kamata. Sannan idan ka ba mace aiki ta yi, idan ka duba za ka ga ta fi yin aikin nan yanda ya kamata a kan ka ba namiji shi. So kuma duk abin da namiji zai iya yi ai mu dukanmu mata za mu iya. Ba wani abu yanzu a zamani da ya kawo wanda akwai abin da namiji zai iya wanda mace ba za ta iya yi ba. So insha Allah muna sa rai wannan taimakon da suka mana na cewa eh ayi da matan kuma a samu a bamu wannan percentage. To ina ganin kaman ya kamata kuma mun ji daɗi sosai kuma mun gode.
Hajiya Mariya, wani irin ƙalubale ƙasa take fuskanta da rashin mata a fagen siyasa?
Wato duk ƙasa na duniya da taɓa yin yaƙi zaki ga ɗabi'o'inta sun canja. Amma mu a Najeriya gaya an taɓa yin yaƙi, amma kuma kaman dai ba a ma koyi komai ba da wannan yaƙi da aka yi. Muna ɗan yare-yaren lokacin da aka yi wannan yaƙi, amma muna iya tuna da ƴan waɗansu abubuwa da suka faru waɗanda abin ya shafa ma sosai. Gaskiya Najeriya sun ga kaman ba mu koyi komai ba bayan wannan yaki da aka yi.
Barista, ina batun kalubalen da mata za su iya fuskanta harkar siyasa?
Ala kullu hali dama ita mace kalubalenta na siyasa shine dan rauni ne wanda kuma shi ma ba wai dawwamamme bane ba. Kuma in Allah ya taimake ka ka samu mai taimaka maka ko ƴaƴanka suka girma sai ga shi ma ya sauƙaƙa, amma ba wai zai hana ka yin abubuwa bane. Ko wani abin yanzu ba sai an fita ba mobilization din, to shine dai kawai harkar iyali, harkar tabbatar cewa yara sun je makaranta, an ci abinci a gida, an kula da mai gida, duk dai waɗannan abubuwan ne. Amma su ma in Allah ya taimake ka ka samu namiji wanda zai supporting ɗinka, ko kuma kana da ƴan uwa wanda za su iya taimaka maka, shi ma sai ka ga ya zo maka da sauƙi. Su da kewanci siyasa su kuma ba mata kuɗi ba ce ba irin tamu, su ba su da wannan ƙalubale irin namu.
Hajiya Mariya,
haka yake. Ta wani fanni za ki ce haka ne, wani fannin kuma ki ce ba haka ba ne ba? Ko ma dai menene su mazan suke haddasa haka? Duk macen da ta fito tana son takara, ake gani mu mata za a danne mu ta fannin al'ada na gargajiya, za a danne mu ta fannin addini, za a kawo dalilai kala-kala. Kwai dalili ma na ƙwarin aljihu, dalilai masu ɗimbin yawa. To ke a matsayinki na mace, dole ne ka samu haɗin kan maza, tunda maza yanda Allah ya riga ya halicce su, su ne iyayen gida. In mace ba ta da goyon bayan miji da sauran maza na waje, to ba za ki ga abubuwan ta na tafiya daidai ba. In dai akwai goyon baya na maza, to matan ma za ki ga sun bi. Na san akwai mata da yawa waɗanda aurensu ya mace saboda ba su bi ra'ayin da mijinsu ke so ba.
To barista, me rashin mata a siyasa zai haifar ga al'umma?
Kanshi ai abin gashi na a zahiri. Duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya, to kuwa al'umma za ta yi baya. Saboda kamar yadda nake faɗa, mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa, sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba. To ake da ina hankali yake a cikin wani abu. Mu banda ma a nan gida Najeriya, a duniya ma za mu zama koma baya. An ce kusan rabin al'umma ƙasa ba a yi da su, to ya za a yi ƙasa ta ci gaba? Mata kuma fa miliyan 106 ne fa a ƙasar nan, a yadda aka shi wannan din population census ya faɗa. To kuma an ce duk ba a ma san da mu ba, ba a ma damu da al'amuranmu ba, to ya za a ƙasa ta ci gaba? Ai, ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da ya sa ƙasar nan take koma baya. Babban abin da rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban Najeriya zai kawo a gaskiya shine za mu aminta da mu, duniya za ta aminta da mu, za a daina yi da mu.
Mai sauraro, duka-duka abinda shirin ciwon ƴabace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru.
Gafar jaridun mu na wannan makon ne da jaridar Litation ta kasar Jamhuriyar Kamaru, Allah a farkon shafin ta ta gurbata mana cewa hukumomin kasar Jamhuriyar Kamaru masu kula da tsare-tsaren binnin cinikayyar kasar Duwala sun fara gudanar da sau na gidajen da ba a bisa ka'ida suke ba a wannan birnin, anda suka gina gidajensu a binnin na Duwala. Jaridar Ekohosan ce kuma ta ce cikin alƙaluman lissafinta na wannan shekarar 2022 an haifar yara da watanninsu bai kai na haihuwa ba, 'yan bakwainiya su 20,000 a kowace shekara a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, yadda hukumar lafiya ta ƙasar Kamaru ta fitar da jadawalin haihuwar yaran da ake yi kenan a wannan shekara. Jaridar Economy kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shaida mana cewar bankin Atlantic na ƙasar Kamaru ana zargin sa da buga makudan kuɗaɗe na foge, amma ƙungiyar gamayyar haɗin kan Afirka ta tsakiya waɗanda suke kula da haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiyar ƙarƙashin ƙungiyar nan ta SEMAC ta ce za ta gurfanar da bankin a gaban kuriya domin yi mata waɗansu tuhume-tuhume na musamman kasancewan ana zargin wannan bankin da irin waɗannan mugun aika-aikar da take yi. Jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fallasa mana cewar ɗayan jam'iyyar SDF ta jagora ɗan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi rikicin cikin gida ya ɓarke a tsakaninsu wajen ganin cewar sakatare general na jam'iyyar yana wuce gona da iri. Shugaban jam'iyyar na ƙasa ni John Furundi ya ce in har ci gaba da wuce gona da iri kamar yadda ake tuhumarsa a kai zai fuskanci waɗansu takunkumai a cikin jam'iyyar ta SDF, in ji shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya ni John Frundi. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Labuwa Digital ya ce a ɓangaren jihar yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a birnin Bahu da ke gundumar yanzu dai 'yan siyasa da kuma masu faɗa a ji har da manyan hukumomin wannan ɓangaren sun gudanar da bikin haɗin kan ƙasar jamhuriyar Kamaru na shekaru 50 da suka gabata tsakanin ɓangaren Ingilishi da kuma ɓangaren Faransancin ƙasar wadda suka gudanar da bukukuwan ne tare da ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Frank Biya. Ga dukkan alamu dai in ji jarida suna ganin cewar shine zai iya gagan mahaifinsa a kan kujerar shugabancin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda shugaba Biya yake kafe a kai yau sama da shekaru 40 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A kai da Garba Awal. Yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya, amma fa a takaice.
To Aliza a takaice. A jiya Talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbas bayan watanni uku cur da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa ƙasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaɓa wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga Ukraine. A ƙarshe, yarjejeniyar African Continental Free Trade Area ta soma aiki ne a ranar 30 ga watan Mayu shekarar 2019 don ƙasashe 24 da suka gabatar da amincewarsu tare da maga kujerar kwamishin haɗin kan Afirka. Ya zuwa wannan lokaci da muke cikin ƙasashe 44 suka bayar da amincewarsu ga yarjejeniyar. Ƙasar Mozambique ta yi alƙawarin yin haka a ƙarshen shekarar nan.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asa idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya tiya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.